Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyyar muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Za a kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa. Kafin nan, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Yau ranar Lahadi 2 ga watan Disamba shekara ta 2018, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. Iyalan Bush suna gudanar da shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush, wanda ya mutu ranar Juma'a yana da shekaru 94 a duniya, a cewar ma'aikatan tsaron Amurka jiya Asabar. Bush, wanda ya zama shugaban Amurka daga shekara 1989 zuwa shekara 1993, zai samu babbar karamawa ranar Laraba a majami'ar ƙasa da ake kira National Cathedral da ke a birnin Washington DC ranar Alhamis, kuma za a binne shi a jihar Texas. Za a gudanar da wani bikin karrama shi a nan birnin Washington DC ranar Litinin, idan Allah ya kai mu. Daga nan kuma za a ajiye gawarsa a zauren majalisa domin Amurkawa su yi bankwana da shi har zuwa safe ranar Laraba. Jiya Asabar, fadar White House ta sanar da cewa shugaban ƙasa Donald Trump zai halarci jana'izar ta Bush. Mai magana da yawun fadar White House Sarah Sanders ta faɗi a wata sanarwa cewa ranar Laraba za ta zamto ranar makoki ta ƙasa, kuma yanzu haka an sassauta tutar Amurka a fadar domin a girmama Bush. Shugabannin ƙasashe biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sun amince da gyara dangantakar da ke tsakaninsu a fafutukar da aka yi a fagen cinikayya tsakaninsu bayan ganawar da shugaba Donald Trump da Xi Jinping suka yi a gefen taron ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 a Argentina. A wata sanarwa da aka fitar yayin da Trump yake shirin kama hanyarsa zuwa gida, Trump ya ce wannan ganawa ce mai abin mamaki kuma mai albarka da za ta samar da ci gaba ga Amurka da kuma China. Trump ya amince zai janye harajin da ya saka kan kayayyakin China na kimanin dala biliyan 200 da ake shigarwa Amurka. Maimakon ya saka harajin kashi 25 cikin 100, yanzu zai bar shi kamar da kashi 10 cikin 100, wanda aka shirya zai fara daga watan Janairu, a cewar sanarwar ta fadar White House. Yanzu haka dai, China ta alƙawarin za ta fara sayen kayayyakin amfanin gona daga manoman Amurka. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kusan mutane 100 ne ciki har da 'yan sanda 16 suka samu rauni, kuma an kama sama da mutane 200 a jiya Asabar bayan wata zanga-zanga da ta rikide ta koma tashin hankali a birnin Paris, a cewar jami'ai. Wannan dai shine mako na uku a jere da masu zanga-zangar ke zuwa shahararren wajen Champs-Élysées. Da safiyar jiya Asabar suka fara arangama da 'yan sanda har zuwa dare, yayin da hukumomi ke tafafutukar ganin sun shawo kan lamarin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce masu zanga-zangar na neman tayar da zaune tsaye ne, kuma ba su da wata hujja kan abin da suke yi. Da yake magana a taron manema labarai a gefen taron kasashen da suka fi karfin arziki na G20 da ake a birnin Buenos na kasar Argentina, Macron ya ce da zarar ya koma gida zai gana da manyan jami'an gwamnatinsa domin neman hanyar da za a shawo kan wannan abu. Masu zanga-zangar sun kafa shingaye akan tituna, suna farfasa tagogi tare da kunna wuta da jifan 'yan sanda da duwatsu, waɗanda su kuma suke mayar da martani ta hanyar jefa musu barkonan tsohuwa da ruwan zafi. Sauran zanga-zangar da ake gudanarwa a wasu sassan ƙasar Faransa ana gudanar da su ne cikin lumana. Masu zanga-zangar dai na nuna ɓacin ransu ne akan ƙarin kuɗin man fetur da aka yi da kuma salon shugabancin shugaba Emmanuel Macron. Gwamnatin ƙasar Pakistan ta sanar da cewa za ta gurfanar da shugabannin wata jam'iyyar musulunci da ta kama a gaban kotu kan laifukan cin amanar ƙasa da ta'addanci. wannan zargin da ya faru ne tun gagarumar zanga-zangar da aka gudanar a kasar a watan wato Nuwamba kan hukuncin da kotun koli ta yanke na wanke wata mata Kirista da aka yanke mu hukuncin kisa saboda ta yi sabo. Shugabannin kungiyar sa-kai ta musulunci Tariq Labbaik Pakistan, kungiyar addini wadda ta rikide ta koma jam'iyyar siyasa, su ne suka shirye zanga-zangar. Ministan labarai Fawad Chaudhry ya fadawa taron manema labarai a jiya Asabar cewa an kama mambobin jam'iyyar har 3,000 ciki har da Khadim Hussein Rizvi, mutumin da ya kirkiri jam'iyyar. Daga ƙarshe Andres Manuel Lopez ya zamto sabon shugaban kasar Mexico jiya Asabar, ya kuma shiga ofishin da kafar dama inda jam'iyyarsa ce ke da rinjaye a majalisar wakilai da ta dokoki. Lopez ya alƙawarin gwamnatinsa ta yi aiki fiye da wanda tsohuwar gwamnatin shugaba Enrique Peña Nieto ta yi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa.
Rashin amfani da harshen uwa wajen koyar da yara, musamman a matakin farko a makarantun primary, na ɗaya daga cikin dalilan koma baya wajen koyar rubutu da karatu na yara. Wannan na ɗaya daga cikin rahotannin da ƙungiyar Rana ta bayar a wani bikin kammala aikin da ta yi na shekara 3 a jihohin Katsina da Zamfara na Najeriya. Ga wakilinmu Sani Shaibu Malumfashi da rahoton taron.
Da yake kasancewar mu renan kasar Ingila da turanci ake fara koya wa yaro ranar farko ma da aka shi primary, sabanin abinda kasashen da suka ci gaba kamar su Faransa, kamar kasashen Laraba, kamar kasashen Russia, China da Amerika, kowanne na koyar da yara ne a makarantunsu na primary har zuwa secondary komi da harshensu na uwa. An gano hakan ne a lokacin da kungiyar Rana mai samun tallafi daga kungiyar FHI 360 da suka kammala aikinsu na shekaru 3 a jihohin Katsina da kuma Zamfara. An ga fa'idar wannan al'amari, inda suka yi wani taro na yin bankwana da wannan shiri a birnin tarayyar Abuja. A nan ne ni kuma na zanta da babban sakatare a ma'aikatar ilimi na jihar Katsina Alhaji Ibrahim Gambalawal. Shin me za ka iya cewa game da irin abubuwan da kuka amfana da shi cikin wannan shekaru 3?
Alhamdulillah, wato a cikin shekarun nan 3 na wannan tsari na Rana, mun amfana da fa'idoji masu yawa. A lokacin da mutanen nan suka zo suka fara wannan aikin su, kowa ya san matsayin da ilimi yake a Katsina. Sai da suka yi la'akari da wannan suka auna halin matsayin da ilimi yake kafin su shigo. To duk wanda ke zaune a Katsina yanzu ya san yadda aka samu bambanci tsakanin su da suka zo da kuma halin suka ta da yara. Sun zo lokacin da yaro zai kama makarantar primary, amma ya ma rubuta maka sun sai zama tashin hankali. Yanzu abin sha'awa a makarantun da suka zama tsinta da suke auye wannan tsari na zaune shirin wannan sabon manhaja ta su, za ka ga wasu iyaye ke rubi su maido ayansu baya sun kai aji 4 ko 5 na karatu amma su sadawar su baya da su gaji wannan shiri na Rana. Don abin sha'awa za ka ga yaro ya iya rubutu, ya iya karatu, kuma dan lissafi haka dan tantance matakin shi a iya, kuma dan aji 3. So amma ce akwai fa'ida, ai ba karamin abu bane. So gani da dindin fa'idojin da aka samu ga wannan shiri, yasa gwamnatin jihar Katsina ta abi shirin hannu bibi da shirin fada dashi. To yanzu za su tsaye ina za ka shine abin da nake ce ma kenan, nace yanzu gwamnati ta abi shirin ta mai da shi nata, za ta fada dashi ma ga dukkan makarantun mu da ke cikin jihar Katsina. Yanzu haka mai girma gwamna ya bada approval an sai ta tare sama da miliyan 130 da wani abu na manhajar ɗin na Rana, wanda za a faɗa kuma zuwa dukkan makarantun. Ana nan ana horar da malamai domin faɗaɗa shirin.
Babban sakatare ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina, bayan shi ne muka zanta da mai girma ɗan dakan Katsina wanda ya wakilci mai martaba sarkin Katsina Alhaji Muhammad Kabir Usman a wajen wannan taro. Shi kuma ga abin da yake cewa.
Alhamdulillah ne shara ta ai daya ce ga kuma ga gwamnatocin mu ne na zamfara da na Katsina cewa abin da suka fara din nan ya kamata mu daure gwamnati ta dauka ta cigaba daga inda suka tsaya. Na san duk sun fara wani abin da yanayin hakan na cigaba da wannan program din na kuma yara tun daga aji ɗaya har zuwa aji uku da yaran Hausa mafi yawa kuma wanda na san sun fara aiki a kan shi. To amma ina kira gare su da dake su ci gaba su daure su faɗaɗa aikin har ya zuwa sauran makarantun da ba a riga aka kubarin ba. Su kuma mu ba abin da za mu yi su a sai dai godiya saboda wannan abu a gaskiya ana ta samun ci gaba. Mun ga amfanin wannan aiki nasu, mun ga yadda yaranmu suka ƙaru da hanyar karatu da lissafi. Gaskiya akwai ci gaba kwarai da gaske.
Mai girma ɗan dakan Katsina kenan da bayani game da wannan labari. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suke mai da hannun agogo baya wajen ci gaban ilimi a arewa. Sani Sha'ib Malumfashi, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ƙungiyar 'yan jarida mata a Najeriya ta kai ziyara makarantar 'yan mata wato Gwamnin Arabic Girls Secondary School da Wakin Tufa inda ta jaddada muhimmancin karatu. Wakiliyarmu Maryam Atu Muhammad na ɗaya daga cikin tawagar ga rahoton da ta hada.
A kokarin da take yi na faɗakar da 'ya'ya mata game da muhimmancin samun ilimi mai nagarta tare da koya musu sana'o'i, ƙungiyar jarida mata Rashin Zone A watan NAWAJ ta kai ziyara a Gwamnin Girls Arabic Secondary School da Wakin Tufa a jihar Kano, Najeriya. A jawabinta a fagen ziyarar mataimakiyar shugaba kungiyar ta ƙasa ta Zone A Hajiya Halima Musa ga abin da take cewa.
Sannun ku ya'ya na? Amma dai na tabbatar yanda na gan ku fes mun zama manya? Kuna sha'awar mu? To mu so muke ma ku ku fi mu. In an sabida haka muna kira a gare ku yanzu ne za ku dage da karatu ku maida hankalinku karatu. Idan kuka maida hankalinku karatu a cikin ku akwai likitoci, muna son likitoci mata da yawa saboda muna son mata su rinka karba haihuwa ba wai likitoci maza ba. Kun ga mace ta ga mace domin mace ita ciwon ya mace aka ce me alhamdulillah. To idan ba ku da yawa a fannin likitoci kun gani akwai matsala domin kin ga yanzu idan na ga ɗa namiji ba zan son bude jikina ta ga ko ina ba, amma idan mace ce ƴar uwa ta fa ko ina za ta duba min. Muna neman likitoci a cikin ku, kafin ku zama likitocin nan ko ba zai yiwu ba sai an yi karatun nan. Haka ne ko ba haka ba? A cikin ku kuma muna son ku rinka rike loudspeaker kamar yanda na rike yanzu ku yi irin aikin mu na jarida. Ko ba ka son ku yi aikin jarida a rinka jin muryar ku kuna wayar da kai kamar yanda mu ma muka zo mu wayar muku da kai? Yau ku yi aikin jarida har da aikin koyarwa mutum ya kai har director principal. Duk muna son ku ma mata in zamana a ce duk kuna ciki duk wa'annan abubuwan kuma da aka lissafa muku ba zai yiwu ba sai kuna da me? Sai kuna da me? To shi yasa muke jan hankalinku. Karatu ne ka gama secondary school din ka lami lafiya kana daga gidan mijin ka ma zaka iya ci gaba da karatunka. Aka ce sky is always the limit. Kin gani babu iyaka ga yin karatu. Za a yi ta karatun da ne muna son mata su yawa a gurare da yawa, likitoci a ce kun ga 'ya'ya mata da yawa, aikin jarida mata da yawa, koyarwa mata da yawa, ko ina muna son mu ganku. Amma wannan shekarar yau ranar ku ce yau ranar 'ya'ya mata wannan wata na duniya, ranar 'ya'ya mata na duniya gabaki daya a wannan wata muke celebrating. Saboda haka abinda wannan team din da izo da shi shine 'ya'ya mata su zama masu dogaro da kai. Kun san gidajen ku na tabbatar akwai masu yin sana'ar saka. Iyaye ku tabbatar in kuka tashi daga makaranta ka dawo daga Islamiyya ka aje ai ta wasa ko ana karatun littattafai irin littattafan nan na soyayya da ake yawan karanta wannan a mai da hankali a maimako wannan lokacin aje a koyi sana'a ku koyi girke-girke kun san yanzu yawancin ku kun fi iya dafa indomie dan bi na san ba wacce wata iya dafa indomie a cikin ku ba to ku koyi girke-girke kuna ji ko to inda kuka ji ana girki ku je ku sa ido ko iyayenku ke yi a gida ko yayyunku ku sa ido ku ga yaya suke hadawa har a zo lokacin da za a ci haka ma sabulu ko ku koyi yanda ake yin sabulu da kije ki siya idan kika iya za ki yi su da yau
shi ma mataimakin shugabar makarantar Malam Ilyasu Tijjani Kabara ya bayyana farin cikin sa game da ziyarar da kungiyar Nawaj suka kawo a makarantar ya ce ko shakka babu irin wannan ziyara za ta karfafawa daliban gwiwa domin su dage a fagen neman ilimi don jin karin bayani ga kadan daga cikin ababen da mataimakin shugaban makarantar ke cewa wato Malam Ilyasu Tijjani Kabara
wannan zuwa da suka yi mata na ga muku dukkan wata ku gani a nan gaba ɗayan su gaba daya ɗan jarida ne sun zo sun fadakar da ku akan cewa ku kula da ilimin ku ku kula da ilimi ku kula da tarbiya ku kula da jikunan ku tsafta da sauran duk abubuwa da aka san ya mace tana da bukata a ga cewa an tabbata tana da shi fi sabilillahi mun gode musu kuma an ce seeing is believing gani ya kori me ya kori ji ba dan sun yi wannan abu ba ina tabbata muku ba su zo ga wannan matsayi ba sun tsaya sun kula da kansu sun bi iyayensu sun bi duk abin da aka ce su yi na kirki suna yi wanda aka ce na banza ne suna jefar da shi har Allah ya kawo saboda haka kuma ina mai dada jan hankalinku da ku tabbatar kun bi iyaye kun bi malamai ko kanku kun tsare mutuncinku a matsayin ƴaƴa mata kamar yadda malama ta kawo waka to ku je ku yi ta tunanin wannan da wannan challenge din na cewa ga su kowace ni dada kallansu nake abin da dada burge ne yake ba kowa ni kana dada burge ne yake abin ina kallansu to ku kuma na ga muku sai challenge Allah ya tabbatar da alheri
su ma daliban ba a bar su a baya ba a fagen nuna godiyarsu ga kungiyar Nawaj tare da bayar da tabbaci cewa za su kara mai da hankali ga karatunsu domin amfanin kansu da kuma ƙasa baki ɗaya ga abinda ɗaliban ke cewa
sunana Habiba Dahiru ina makarantar GGASS dake dawakin Tofa Local Government gaskiya na yi matukar farin ciki da majalisar mata ta ɗinkin duniya ta san da mu har ta zo makarantar mu ina matukar godiya Allah ya kara ku
to ya kika ga karatun ku yadda uwayenki suka saki makaranta meye alfaharinki kuma me kike so ki zama in kika kammala makaranta
ina so in zama journalist
masha Allah amma sai kin dage kin karatu kin san me da me
na san
French ko Spanish ko English uwaye
al insha Allah
to da me kika shahada me kika fi sani a cikin darussan da ake koya miki
basic science
to Allah ya taimaka
amin sunana Aisha Idris daga aji 6 na kimiya sannan kuma sunan makarantar Government Girls Arabic Secondary School da Wakin Tofa
to masha Allah to shike kungiyar mata ƴan jarida sun kawo muku ziyara nan makarantar taku to yaya kun ka jiya da kuma fadarkarwar da sun kai muku
a gaskiya alhamdulillah mun ji dadi kuma muna farin ciki da wannan ziyara da suka kawo mana kuma muna godiya a gare su da suka san da mu a cikin fadakarwar su na ji dadi inda suke cewa ka tsaya kai karatu sosai ta yanda idan kai ma kana so ka zama wani a cikin rayuwa sai ka tsaya kai karatu kamar yanda muka ganta suka ba mu sha'awa
masha Allah
sunana Balaraba Shafi'u daga makarantar Government Girls Arabic Secondary School da Wakin Tofa a yanzu ina aji 6 bangaren science
to da shike kungiyar mata ƴan jarida sun kawo muku ziyara nan kuma sun dan fadakar da ku akan wasu ababe me kika fahimta
gaskiya na fahimci cewa da farko dai bari na fara musu godiya a bisa wannan ziyara da suka kawo mana ta nuna cewa sun san da zaman mu a cikin karamar hukumar dawakin tofa. Mun gode musu Allah ya saka da alkhairi. Kuma na fahimci sun zo ne domin su karfafa mana gwiwar mu akan mu dage da karatu domin mu ma mu zama wani abu a rayuwa, domin kuwa sai mutum ya tsaya yayi karatu sosai da zai zama wani abu a rayuwar shi.
A cikin waɗanda suka rufa wa mataimakiyar baya a fagen ziyarar sun hada da mataimakiyar shugaba ta ƙasa mai binciken kuɗi Malama Sera, sai sakatariya ta ƙungiya ta ƙasa Malama Ladi Bala da kuma shugabar ƙungiyar Reshin Jihar Kano Hajiya Amina Usman. Maryam Ato Muhammad, Muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya.
A gaida Maryam, wani mai kare haƙƙin yara a jihar Katsinan Najeriya, Malam Aminu Musa Bukar, ya ja hankalin iyaye akan muhimmancin kula da ciyarwa da kuma lafiyar 'ya'yansu musamman lokacin tura su makarantun allo. Ya bayyana hakan ne a wata hira da wakilinmu Zaruddin Sani Funtuwa. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Kowane irin kallo kake ma ilimin almajiranci, ko kuma in ce wanne hali ilimin almajiranci yake ciki musamman a yankin da kake?
Ilimin almajiranci ilimi ne mai tarihi, saboda ilimi ne na addinin Musulunci wanda zaka ga yara sun koyi karatun Alkur'ani mai girma da sauran littattafai na addinin Musulunci. Amma a yanzu abin ya canza. Wanda yasa nace abin ya canza Zaharuddin shine zaka ga iyaye suna daukan nauyin da Allah Ubangiji ya dora musu, suna daukan wannan nauyi kacukan suna dora ma malama na makaranta allo tarbiya tada daga hannun iyayen shi. Amma zaka ga abin takeici, zaka ga an dauki yaro, wani yaron ma zaka ga bai wuce shekara hudu kaga an kai shi wani gari wai almajiranci. Idan aka kai yaron nan almajiranci, kaga mahaifi bai da cin yaro, bai da shan yaro, bai san makwancin yaro, bai san halin da dan shi yake ciki, wanda alhaki ne na mahaifi. Zaka ga ya dauke wannan nauyi yan dora ma malami, shi ma malamin nan da a kai mai daliban nan zaka ga yana da nashi iyalan, kaga akwai nauyin da malam yake da shi na iyalan shi.
Gwamnatin jihar Katsina ta bude irin waɗannan makarantun na almajirai, wanda har gwamnatin take kira ga iyaye su zo su bada haɗin kai domin a samu nasara a wannan bangare na ilimin almajirai. To akwai wani kira ko kuma in ce ja hankali da kake da shi ga su waɗannan iyaye domin a zo a cimma wannan nasara?
Wannan abu wanda gwamnati ta yi shi da kyakkyawan niyya domin ta taimaka ma iyayen yara, saboda a wannan makarantun da aka bude Zaharuddin, banda karatu na addini da ake koyawa akwai karatu na zamani, kuma banda karatu na zamani akwai sana'o'in hannu. Dan haka ma ne a daidai wannan lokaci Zaharuddin zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga iyaye su amfani da wannan dama, tunda dai har gwamnati ta bude irin waɗannan makarantu, su kai ƴaƴansu, ƴaƴan nasu za su samu ilimin zamani kuma za su samu ilimin addini.
To kamar gwamnati da ita take tafiyar da wannan al'amura, akwai wani kira da kake da shi a gare ta ko kuma in ce shawara?
Duk wannan wurin bangaren Zaharuddin zaka ji wannan gwamnati zaka ga a koda yaushe zaka ji tana cewa ilimi ilimi ilimi, kuma ilimin nan ba wai na zamani kadai take ba fifiko ba a nan jihar Katsina. Kira na dai ga iyaye shine su kai daliban nasu waɗannan makarantu.
To mun ga wata hukuma wadda kulawar bankin duniya ce a jihar Katsina wadda ake ce ma GPE na PEP, tana shiga lungu lungu da sako sako suna tallafa ma irin wannan karatu na almajiri musamman ta ƙara inganta wurin zaman su da ma dai makamantan su. To akwai wani ja hankali ko kuma shi ma kira da kake da shi ga su al'umma na ganin cewa wannan abu ga yana ana yi domin su?
Wannan abu ne mai kyau. To amma kuma ka san wani lokaci al'umman mu ana al'amuran zaka ga wani lokaci al'umma ba su sani ba. To dan haka ne zan ma yi amfani da wannan dama ita wannan hukuma ta yi amfani da kafafen yaɗa labarai ta bayyana ma al'umma irin aikace aikacen ta.
Shi wannan ilimi na almajiranci ilimi ne wanda ake yin shi tun tale tale, tun shekaru da yawa da suka gabata. Wace irin shawara za
ka? Anan wuri ni shawarar da zan bada har wa yau dai ba zan bar iyaye ba. Idan iyaye suna buƙatar su cigaba da kai ƴaƴansu waɗannan makarantu na allo, to shawara ta anan shine idan uba mahaifi zai kai yaron shi makarantar allo, ya kasance ya samu abincin shi wanda zai kasance abincin yaron nan na safe da na rana da na dare, sannan kuma da sabulin da zai yi wanka, da sabulin da zai yi wanki, da kuma ƴan kuɗaɗe na rikiya saboda yau da gobe. To zai taimaka gaya wajen bunƙasa makarantun mu na allo.
To ana yi ma wasu iyaye zargin cewa yara ne suka yi musu yawa a gidajen su, shi yasa suke fidda su zuwa waɗannan makarantu na allo, suke kai su wasu garuruwa haka masu nisa. To gashi akwai irin makarantun Islamiya da dai makarantu dai kusa da dai gidajen su. Ko wani bayani da aka yi dangane da wannan zargi da ake ma iyaye?
Magana wai a ce yara sun yi yawa, ni wannan ban yarda da shi ba, saboda duk inda aka samu yawan al'umma ci gaba ne. Misali mu dauki kasar Sin, kaga kasar Sin kaga sun yi yawa, a yanzu magana daya biyu sai kaji an ce kasar Sin. Idan har dai iyaye za su dauki nauyin da Allah ya dora musu na kula da halin ƴaƴan su, to ina ga dan an ce mutum yana da yara masu yawa, wannan ci gaba ne a al'umma.
To tattaunawa ta da Malam Aminu Musa Bukar kenan a Katsina, wanda ya mun tsokaci dangane da yadda za a iya shawo kan matsaloli tare da samun nasara akan ilimin almajiranci da aka dade ana gudanarwa. Zaruddin Sani Funtuwa, Sasha Hausa, na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Dan kashi mayaka kai ne ila kuke gadi du wajen da zaka kai ne ila kuyar rantsi ba shi kirinka kai ne dayan sa kallon kallon da bai da tamka gafara in yo zariya in fada da burga waye cikin halitta kan ba ya gyara riga inda ba shi ba in kaji shi roga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mazaga sansanin sahabbai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wadege kamar makamai ne bai shiri da wasa bin gida mu zansa ne gaskiyar nufansa cicira yake sarki ko ga tafiyarsa ba shi kura bai nema ungwace shirinsa kai ubansa alkasim dole ambatarsa kai duwa da shan Allah wa ya hausa wansa kai taka kai tasu annabin iyawa Allah dar ilahiya kai kake rigewa kai ka faru ba farko kai kake tahowa kai ka zo cikin aikin kai kake biyawa kai ka tausa mai tauri babu dantayawa annabin mu mai tuta ran dake tsayawa tambura ake yi ma santalin mazaje shashiri na Allahu ba amma garaje mai cika da haiba ne shi yazo da saje arzikin ka duk gashi sau cikin gidaje kai ka ba mu imani fal cikin kiraje safiya dare rana ni yaban ka zanje lafiya gwanin Allah mai hawa da suka shakira da sauraro shugaban ma'aika kar abinci ka babu ba kamar irinka wanda duk ya san Allah ya jiyo kiranka ya Masihu ya Musa wa yake biya ka almaki zu izin ya ake saninka mai mayar wacin haske mai farin idanu.
Jama'a ku kasance tare da mu a sati mai zuwa, inda za mu kawo muku wasu sabbin rahotanni. A halin yanzu haka shirin namu zai dakata. A madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma sauran abokanan aiki, ni ne Iliya Kure ke muku fatan alheri. Mu huta lafiya.
Wannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da shirin Idan Kwaya ta Narke, shirin da ke faɗakar da al'umma kan illar shan miyagun ƙwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, alheri ke muku, fata alheri.